Sashen Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio rike kuma si da kuma ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma VOA hausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Laraba 20 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalma Sigirba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
To dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Atiku Abubakar a Najeriya kenan yayi kira ga dakarun kasar za ku ji me yake musu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara jaddada matsayinsa ta cewa yana da cikakken ikon da zai ayyana dokar taɓaci domin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico. India ta yi kira ga Pakistan da ta dauki mataki kan waɗanda suka kai mummunan harin da ya halaka mata jami'an tsaro 40.
Kanin labaran kenan. Yayin da rundunar sojin Najeriya ke cewa ta bankaɗo wani shiri na amfani da yan bindiga wajen yamutsa harkokin zabe a yankin Niger Delta, wasu da ke yankin sun tabbatar da barazanar.
Ko an kawo kayan zaben ma dan iri da su da bindigogi a koruko mutane a dauki a kayan zabe a tafi.
Za kuma aji yadda ake ci gaba da cece kuce kan kalaman shugaba Buhari game da masu satar akwatunan gurgu. Za kuma aji yadda ta kaya a taron PDP da ya samu halarcin Atiku. Kamar kowace ranar Laraba, Madina Dauda ana tafa da shirin ta na demokradiya a yau, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Dan takarar babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ya ce dakarun kasar ba su da wata rawa da za su taka a zaben shugaban kasar da na yan majalisu da ke tafi. Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne a jiya Talata kwana guda bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya ba dakarun kasar umarni da kada su ragawa duk wanda ya kawo cikas ga zaben wanda za a yi a ranar Asabar mai zuwa, kalaman da suka janyo cece-kuce.
First of all, I want to direct this message to our military commanders.
Anan Atiku yake cewa da farko ina so na aika wannan sakon ga komandodin dakarunmu da manyan jami'ai. Kusan cewa babu wani hurumin da ya baku damar ku aiwatar da wani umarni wanda baya karkashin doka. Haka doka tace kuma haka al'adar take a aikin soji. Shugaba Buhari dai yayi kashedin cewa duk wanda yake katsalandan a lokacin zabe zai yi hakan ne a bakin ransa. Kalaman da suka dadada wa mambobin jam'iyyarsa ta APC rai. To sai dai a wata hira da muryar Amurka a baya, mai taimakawa shugaba Buhari a fannin yada labarai Malam Garba Shehu ya ce an yi wa kalaman na Buhari mummunar fahimta.
Banda shugaba Muhammadu Buhari yake cewa duk wanda yake shirin yi irin wannan to ya shirya daga wannan ba zai sake irinsa ba, ya kwashi kashinsa a hannu. Saboda haka mun dauka ana ba shi wata ma'ana cewa a harbi ba tare da akwai doka.
A dai makon da ya gabata ne, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira manyan 'yan takarar biyu ta wayar tarho, inda ya jinjina musu bayan da suka cimma wata matsaya ta tabbatar da zaman lafiya, inda ya ce Amurka na goyon bayan sahihin zaɓe wanda zai kasance karɓaɓɓe a wurin 'yan Najeriya. Muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara jaddada matsayinsa ta cewa yana da cikakken ikon da zai ayyana dokar taɓaci domin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ba tare da amincewar majalisar dokokin kasar ba. Ya zuwa daren Litinin akalla jihohi 16 suka shigar da Trump ƙara a kotun tarayya da ke California, inda nan ne wasu alƙalai suka yi ta watsi da duk irin matakan da shugaba Trump ke ɗauka cikin watanni 25 da ya kwashe yana mulki. To amma shugaban na Amurka ya faɗa a fadar gwamnati ta White House cewa yana da yakinin zai yi nasara a ƙarar da aka shigar da shi a lokacin da ya ayyana dokar taɓacin a ranar Juma'a da ta gabata. Trump ya ce yana sa ran ba zai yi nasara a shari'ar farko ba, amma ya ce yana da yakinin idan mutum ya je gaban kotun kolin kasar, kotun za ta yi watsi da duk wani hukunci da wata karamin kotu ta yanke. Ministan tsaron kasar Venezuela ya ce dakarun kasar za su ci gaba da zama akan iyakokin kasar kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce za su yi amfani da kowane irin zaɓi domin ganin an samar da gwamnatin wucin gadi a kasar ta Venezuela. A jiya Talata, ministan tsaron kasar Vladimir Pargirino ya yi watsi da kalaman Trump a wani jawabi da ya yi ta talabijin. yana mai cewa furucin wato na shugaba Trump babu dattako a cikin sa sannan ba taba yin irin sa ba.
¿Quién es el comandante jefe? Constitucionalmente. Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio a nosotros.
Anan shugaba Nicolas Maduro ne yake magana cikin harshen Spanish inda yake waye shugaban dakarun kasa da doka ta yadda da shi. Suna tunanin su ne ke da kasar nan. Kuma Donald Trump yayi tunanin yana da karfin ikon da idan ya bada umarni da karin mu za su bi ne. A ranar Litinin yayin da yake jawabi a gaban ƴan kasar Venezuela mazauna ɗin wato Amurka a Jeff, Florida. Shugaba Trump yayi kira ga dakarun Venezuela da su yi watsi da umarnin shugaba Maduro su amince da tayin afuwa da shugaban wucin gadi Juan Guaido ya yi musu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. India ta yi kira ga Pakistan da su daina yaudarar kasashen duniya ta kuma dauki mataki akan waɗanda suka kai mummunan hari a yankin Kashmir. Kiran na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Islamabad suke gargadin cewa ba za su bata wato ba za su bata lokaci ba wajen mai da martani muddin kasar ta India ta kai wani harin soji. Takaddamar da ke tsakanin kasashen biyu waɗanda duk sun mallaki makaman nukiliya ta kazanta to bayan wani harin bomb da aka kai a makon da ya gabata akan sojojin India a yankin Kashmir da suke takaddama akai wanda ya halaka jami'an tsaron India 40. A jiya Talata ministan harkokin wajen India ya zargi Prime Minister Pakistan Imran Khan da yin watsi da ikrarin da kungiyar Ja'ish Muhammad ta yi na cewa ita ta kai wannan hari. Ya kara da cewa kasancewar shugabanta Masud Azhar a Pakistan yake da zama hakan hujja ce da ya kamata Pakistan ta yi amfani da ita wajen daukar mataki a kansa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu wani tsayayyen lokaci da aka shata domin cimma matsaya kan takaddama cinikayya tsakanin kasar da China. Yana mai nuni da cewa mai yiwa a kara matsar da ranar 1 ga watan Maris da aka shata a matsayin ranar da za a fara amfani da sabbin kudaden haraji kan kayan da China ke shigar da su cikin Amurka. A jiya Talata shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa ba zai iya faɗan takamaiman ranar da za a tsayar ba. Domin babu wato abu ne da za a samu ta hanyar amfani da sihiri saboda batutuwa da dama na ta faruwa. Trump ya kara da cewa batun yana da matukar sarkakiya sosai. A da aya ayyana daga wato 1 ga watan Maris a matsayin ranar da Amurka za ta kara kudaden haraji kan kayayyakin da China ke shiga da su cikin Amurka waɗanda yawan su ya kai na dala miliyan 200 inda za a kara daga kashi 10 zuwa kashi 25 muddin bangarorin biyu ba su cimma wata matsaya ba. A jiya Talata aka koma kan teburin tattaunawa tsakanin kananan jami'an gwamnatin Amurka da takwarorin su na China a wani mataki na farko kafin manyan jami'an bangarorin biyu su kama daga inda aka tsaya a ranar Alhamis.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon daga yankin Niger Delta mai arziki man fetur a Najeriya inda runduna ta shida ta sojojin Najeriya ta ce ta bankaɗo wani shiri na amfani da yan bindiga a lokacin yankin wajen ya mutsa komai a lokacin zaɓe. Tana mai gargaɗin cewa za ta dara kan yan bindigar. Lamiɗa Abakar gare ka.
Rundunar sojojin Najeriya shiya ta shida da ke birnin Port Harcourt a jihar Rivers ta ce wasu bayanan sirri sun tabbatar mata da cewar wasu bata garin 'yan siyasa su auno wasu 'yan banga siyasa na yankin Niger Delta da nufin haifar da tashin hankalin siyasa musamman a ranar zaɓe. A wata sanarwa da mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya da ke shiya ta shida Kanal Aminu Iliyasu ya sanya wa hannu ta ce an gano an baiwa 'yan bangar siyasa makamai tare da kayan sawa na soji za su rika bi rumfa-rumfa na zaɓe domin ta da hankulan masu zaɓe. Rundunar dai ta soji ta shiya ta shida ta ce a shirye take wajen tabbatar da tsaron lafiyar jama'a da hakan ne naji ta bakin 'yan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin. kan yadda fargaba take a yayin zabubbuka kuma ga abin da suke cewa
my name is Tamino. Well, the tension here
wannan yana cewa ne sunana Tamino. Gaskiya akwai fargaba kwarai da gaske musamman a ranar zabe a yankin mu na Niger Delta, kuma sautari mukan ga yan bindiga na kaiwa suna komowa a rumfunan zabe don satar akwatin zabe. Shi kuwa wannan yace
Honest Muhammad Nkerege. I have fear.
Yana cewa ne sunana Muhammad Nkerege, ni dan asalin jihar Rivers ne, kuma ina kira da gwamnati da masu ruwa da tsaki akan tsaro da su tashi tsaye haikana. Shi kuwa wannan yace
I am Samuel. There is no fear.
Yana cewa ne sunana Samuel, yace ba ni da wata fargaba game da zaben da za a gudanar a yankin mu na Niger Delta, sai dai babban matsalar da muke huskanta ita ce cakuricin da yan siyasa ke yi.
Sunana Wal Jibril. Tsakanin Allah nan ba zabe yake ba, rubutawa ake ko an kawo kayan zaben ma dan kire da su da bindigogi a koruko mutane a dauki a kayan zabe a tafi a je a rubuta abin da aka dama.
Ni ne Muhammad Sani din kinan 33 bende ne Fatakwal. Eh to in dai maganar fargaba ne ta wajen zabe, ai shi mutumin da ke nan Fatakwal ma bai taba yin fargaban yin zabe ba. A duk lokacin da aka yunkuro za a zabe zai je yi.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Nigeria.
To a gaida Lamido daga yankin Niger Delta, kuma bari mu kada arewa inda ake ci gaba da cece kuce kan wani gargadi mai karka hanji da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ga duk wani mai niyyar sace akwatin ruɗun zabe. Muhammad Ibrahim Kwari gare ta.
Wasu daga cikin lafazan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan da yake gargadin cewa duk wanda ya jagoranci dan bangar siyasa a yankin sa da nufin satar akwatin zabe ko tada fitina a tashar zabe, to babu shakka duk abin da ya samu rayuwarsa ya kuka da kansa. Shugaban wanda ke jawabi a wurin taron koli na magabatan jam'iyyarsa ta APC ya ce tuni ya baiwa sojoji da yan sanda umarni game da wannan batu. Yanzu haka dai masana kimiyyar siyasa da sharhi a fagen demokaradiyya sun fara fashin baki a kan kalaman shugaban. Dr. Abbaci Bako tsohon kwamishinan hukumar zabe ne a nan Kano.
Ba su da mahalli a demokaradiyya, an maida demokaradiyya Afirka ta zama magana ce ta mutuwa ko ta rayuwa. Sannan kuma a tsari irin na demokaradiyya laƙiƙa akwai abin da muke cewa political bayakudas, don ma'ana kai amfani da ƙarfi ko na soja ko na 'yan sanda ko na mutane wanda suke 'yan ta'annati in ka ci maburinka.
To ko me dokar zaben Najeriya ke faɗi game da satar akwatin zabe ko tarzoma a tashar zabe? Dr. Nasir Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa kuma malami a tsangayen nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano.
A ƙarƙashin dokar zabe wato Electoral Act 2010 musamman sashi na 129 abin da yake cewa idan mutum yayi yunkuri na kwacewa ko hargitsa wani kayan zabe wanda kaga ya hada akwati kenan ko kuma ƙuri'a, za a iya daure shi wata 24.
Batun biyayya ga dokokin ƙasa na ɗaya daga cikin abubuwan da aka faɗa su ne ginshiƙan aƙidu da manufofin shugaba Buhari, kamar yadda Dr. Abbaci Bako ke ambatawa.
Shi mutum ne mai son ice a yi kuma a bi doka da oda. To alhaƙiƙa ba mu san me tunzura zuciyarsa har yake tunanin cewa a yi amfani da ƙarfi.
Muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To gaida Mahmud, to a yayin da ake ci gaba da cece kuce kan waɗannan kalamai na Buhari, su kuma jigajigan PDP ciki har da ɗan takararsu Atiku Abubakar sun yi Allah wadai da abin da suka kira tsauri a siyasa. To amma wani ɗan APC ya ce sai an tauna tsakuwa Ayata Saduda. Nasir Adamu Alkaya gare ka.
Dan takarar babbar jam'iyyar adawar Najeriya Atiku Abubakar ya yi alwashin lashe zaben 2019. Yana mai cewa kushe mulkin PDP na tsawon shekaru 16 cewa jam'iyyar ba ta yi komai ba so ki boro su ne. Atiku na magana ne a taron majalisar koli na jam'iyyar a Abuja.
Yes, I'm my vice president. Ibrahim Bosbeth, incoming president of the Federal Republic of Nigeria.
Baya ga cikin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara na nuna tamkar Atiku shugaban kasa ne mai jiran garo da yardar Allah da nuna hakan zai faru ne saboda gazawar gwamnatin Buhari ta APC taron da yayi duba tasirin dage zaben makon jiya yayi alwashin komawa bakin dagar campaign tsohon gwamnati Ikiti Ayo Fayoshe da tsohon gwamnati Katsina Ibrahim Shema na daga waɗanda suka yi jawabi a taron ga ma abin da Shema ke cewa
muna da nauyi a wayan mu mu tattauna da jama'a kuma mu bada guideline na policy da kuma abinda muka ji da abun gani da gyaran da ya kamata a yi dan a tabbatar zaben nan an yi shi cikin lumana bisa ga nasara da kwanciyar hankali.
Duk waɗanda suka yi jawabi a taron sun caccaki kalaman shugaba Buhari na daukar matakin gamawa da duk wanda aka samu da satar akwatin zabe inda suke cewa hakan tamkar bawa sojoji umarnin kashe masu zaben ne. A martanin APC Bala Bello Tinka da kwanan nan ma shugaba Buhari ya karbe shi a APC daga PDP ya ce duk da jiwo manufar kalaman shugaban amma suna kan hanya.
Kaman a ce ne Amroba ya zo yana harbi yana kashe mutane kace kana jira tukunna sai bayan ya gama kashe mutane ka kama shi ka kai shi kotu ba za ka harbe shi ba to ba kai wa kasa adalci ba fassaran ne dake yan adawa sun rasa yadda za su yi su rage masa farin jinin sa a wajen talakawan Najeriya ake canza fassara ko kuma manufan abin da yake nufi
in Allah ya sa aka gudanar da zabe ranar Asabar shine karo na 6 da aka yi tun dawa demokradiyyar Najeriya a 1999 Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gaida Nasiru yanzu kuma bari mu za ku da gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba.
Demokratiya a yau. Jama'a barkamu da saduwa a wani sabon shiri. Sunana Madina Dauda. A cikin wannan shiri, za mu yi nazarin irin asarar da aka yi ne a sakamakon daga zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya da hukumar zabe ta yi. Ku biyo ni. A ranar 16 ga wannan wata ne, 'yan Najeriya waɗanda suka hada da 'yan takarar kujeran shugaban ƙasa 73 da na 'yan majalisar dokokin tarayya 469 suka shirya yin zaɓe amma hakan bai samu ba, saboda hukumar zaɓe ta ɗaga zaɓen daga 16 ga wannan wata zuwa 23 ga wata a bisa dalilin rashin kayan zaɓe. Ga shimfiɗa da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya yi mana.
The commission has decided to reschedule the presidential and national assembly elections.
Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan, Professor Muhammad Yakubu, ke bada sanarwar dage zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu zuwa ranar Asabar din nan, wato 23 ga wannan wata na Fabrairu.
Proceeding with the election as scheduled is no longer feasible.
Kafin dai duka wannan, miliyoyin mutane ne suka yi bulaguro daga inda suke zuwa yankunan su don kada ƙuri'ar su.
Patient, let them come out today and go and vote again.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ke baiwa mutanen da suka yi wannan bulaguro zuwa yankunan nasu hakuri inda yake lallashin su da su sake tafiyar don yin wannan zabe, duk da ma dai su za su dauki nauyin kansu zuwa duk inda rufunan zaben su yake.
Sunana Tanimu Gyaza, ni mutumin Katsina ne. Ko da duk sati za a rika daga mu ma ka duk sati za mu koma.
Jama'a sunana Abdullahi Musa. Ko da nan da kasar waje ne ake zaben nan, inda ina da halin koma in je in yi zaben nan, insha Allah zan koma. Ko mutane dai da yawa wasu da sun dawo, wasu sun ce ba za su iya koma ba.
Bayan dai dage zaben an shiga kirga asara. Shugaban kungiyar 'yan Trinidad ta Najeriya Mr. Ken Uka Oha ya ce 'ya'yan kungiyarsa sun yi asarar kimanin naira biliyan 140 biyo bayan dage zaben. Shugaban kamfanin zuba jari na Invest Data Nigeria Limited Mr. Ambrose Omodion ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Najeriya cewa dage zaben ya nakasa hada-hada a kasuwar hanayen jarin Najeriya. Shin menene alakar kasuwar hanayen jari da dage wannan zabe? Tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki Abubakar Ali.
Idan ka duba kafin a daga wannan zaben nan, hannun jarin ya dan taso kaɗan, amma da aka daga wannan zaben nan saboda rashin tabbaci ba abin da yake gurguta hannun jari irin rashin tabbas a harkan kasuwanci wanda yake yake kuma siyasa shine yake tafiyar da duk wani abin da yake tattare da kasa da zaman lafiya. Saboda haka da zaran an samu wani dan tangal-tangal aka gani hannun jarin ya zuwa. Kaga yanzu kamar satin nan yanzu ai kusan biliyan naira kenan biliyan 195 da kusan dubu miliyan 8 aka fadi wannan satin da muka shiga. Yanzu hannun jarin ya sauko trillion 12 daga inda yake satin da ya shige
cikin bangaren tattalin arziki na Najeriya. Kana kiyasta kan misali kana ga kamar an yi asarar nawa musu.
Yes, ce idan ka duba gundarin wato da ake cewa GDP a Turance, kaga muna da biliyan 510 na dala shine karfin GDP namu. To idan ka duba zai baka kamar misalin biliyan 1.5 kowane rana. Ana magana wato biliyan 550 kowane rana. Idan kuma ka ninka shi wannan kwana uku nan zaka samu ana maganan trillion 10.6 kenan na naira. Wannan a cikin kwanaki uku nan abinda aka lissafa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Mun gode Hassan. Ashe daga zabe na iya jawo kasa hasarar kuɗi? Tambayar kenan da nayi wa kwararre a tattalin arziki Yushau Aliyu.
A kiyasi da kungiyoyi suka fara yi an yi hasara akalla na ƴan kasuwa sama da dala biliyan 10 a fadin Najeriya.
Dalar Amurka
biliyan
wuri na gogon wuri biliyan 10
kwarai saboda abubuwa ne waɗanda aka alakanta su da wato alƙaluma na cigaban tattalin arzikin ƙasa. Wanda kuma tattalin arzikin Najeriya yana da fadin dala biliyan 510 ne. To idan aka fasa dala biliyan 510 aka fasa shi zuwa kwana 1369 to aka dauki na kwana 1 kacal wannan hasaran da aka tafka sai ta kai ta dala biliyan 10. To amma a bisa kiyasi ina kira ga hukumomin tara bayanai na kasa musamman National Bureau of Statistics da cewa suna da aiki mai girma saboda aikin su yafi karfin su rinka bada bayanai akan hawan farashi da kuma yanayin kasuwanni. Ya kamata ya koma ya kalli zabe saboda a ankarar da mahukunta musamman masu kula da zabubbuka na kasar nan irin hasaran da ake tafkawa da kuma irin yanayin yanda za a kiyaye irin waɗannan. Wannan hukuma ta zabe tana taka rawar gani ga tattalin arzikin kasa. Amma idan baka kalle shi da ido na nazari ba, ba za ka gane haka ba. A 2015 lokacin da hukumar zabe ta ayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda shi ya ci zabe, wanda a wannan lokaci Professor Atahiru Jega ya tsaya tsayin daka ya tabbatar an gama zaben kuma an faɗi sakamako, da faɗin sakamakon ba a satin farko kasuwan hannun jari na Najeriya ta yi tashin goren zabo wanda ba ta taɓa yi ba a shekara 50. To kin ga shi wannan aikin hukuma yana da rawar da zai taka a tattalin arzikin Najeriya, sannan kuma irin wannan hasarori da aka samu na kuɗaɗe kadai, saboda asarorin hawa-hawa ne. Akwai asara na kuɗi, akwai asara na lokaci, akwai asara na lafiya. Kamar yadda na bada misali, ni kaina ana faɗan cewa an ɗaga zaben tunda na gani ido da ido kuma na tabbatar. To irin kallon abin da ne da nazarin da na shiga na kasa bacci, ba wanda zai biya ni irin wannan hasara. Haka kuma akwai masana waɗanda ya shafi makarantu ana bincike an dakatar, akwai kuma marasa lafiya wanda za su je neman magani amma jin wannan sun zauna. To irin waɗannan hasarori waɗanda ake ce musu intangible loss, waɗanda ba a ganin su, su suna da yawan gaske sannan kuma suna da nakasu ga tattalin arziki.
Wato wannan asabar din da yadda ta zama ba a yi zabe ba, mutane sun yi zaman su a gida, sun ji daɗi, sun yi bacci, sun huta, sun yi komai, wannan ma hasara ce?
Hasara ce a bangaren tattalin arziki, saboda kowane dan adam akwai abin da ya asara a wannan ranar. Ba wanda bai asara ba dan Najeriya. Abin ko dai sa zaka gane cewa ba asara da baka yi ba, saboda ba dan adam da yake so ya zauna baya komai. Duk lokacin dan adam lokaci ne da zai yi wani abu. Shi yasa yanzu kaman yanda masana suka fara bayani, ai galibin auratan yara na asabar ake yin su,
to
da na musulmi da na krista,
to
kai hatta sharholiya na weekend wanda ƴan duniya ke yi cikin dare, happy weekend cikin dare ake su, duk an soke su kulob irin waɗannan. Shi yasa nace akwai tangible akwai intangible. Ke hatta waɗanda sukan jira sai ranar weekend su ci nama, to irin waɗannan duka an karkashe, sai ka fito kana neman kosai soyayye babu, balantana tsiri. saboda an soke ba a shirya ba. To irin waɗannan hasarori suna da girma a tattalin arzikin ƙasa, sannan kuma masana sun karkasu kashi-kashi. Kamar yadda ce miki, asset akwai tangible, akwai intangible, akwai wanda kake gani, akwai wanda ba za ka gani ba. Wanda ba za ka gani ba har da kimar ƙasan wannan jaban. To kimar ƙasan yanzu duk duniya an kalle mu, yanzu maganar nan da nake da ke, ya kamata ana da shugaba sabo a cikin ƙasa a yanda aka tsara. Kuma an ware biliyan 244 wanda aka ware a cikin ƙasar nan. To kuma duka kuɗaɗen nan da ware su fa da ba da su duka ba a cikin wata shida da aka ware kuɗin nan. To in ka duba irin wannan girman kuɗi da abin da za a yi da kuɗin, to sai kuma kaga idan ba a yi ba fa me zai faru. To abin da ya shafe mu kenan.
Madalla, baya ka cece ku ce na asarar kuɗaɗe, menene kundin tsarin mulki yace ne a game da matakin da hukumar zabe ta dauka? Masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara ko ba Ibrahim Umar ya yi nazari.
Sashe na 26 na tsarin mulki ya ba da hurumi na a iya dage lokacin zabe, kamar yadda ya ba da dama na a iya sanya lokacin zabe. Mun yadda akwai wannan hurumi, amma hurumin me yace? Na ɗaya, idan ƙasar nan tana cikin rudani na yaki. Na biyu, idan ƙasar nan tana cikin rudani na tashin hankali wanda yake ya mutsa ƙasa. Na uku kuma, idan ƙasar nan tana fuskantar barazana na wasu za su iya kama ta yaki ko kuma sun ma fara tunkaro Najeriya. Na hudu kuma, idan akwai wani gagarumin laifi wanda yake zai iya wani tashin hankali wanda ke iya ya mutsa ƙasar nan wanda kuma ba a riga aka ganshi ba. So amma bayanin da yayi ya danganta shi da wannan dalili na hudu. To a wannan dalili na hudu abin da ya kamata shine a rika kokari, a rika yin duk abin da za a yi karkashi invocation ƙasa. Ma'ana kishin ƙasa, kada a yi abu wanda yake zai sa wasu su zargi manufarka ko kuma su zargi tunaninka ko kuma su zargi hangen nesan ka ko tunaninka. Ya kamata a ce lokacin da hukumar zaben nan ta tashi za ta yi wannan taro din a 30 dare da take cewa ta tattauna da duk wani mai ruwa da tsaki. A ba ta tattauna da jami'an siyasa ba, su ne na farko waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkokin zabe, ba a tattauna da su ba.
A nan za mu dasa aya a shirin namu na yau a madadin wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina da baƙinmu ƙwararre a tattalin arziki Yusha'u Aliyu da masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Mu huta lafiya.
To gaishe ki yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labaran duniya amma fa a takaice. Dan takarar babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ya ce dakarun kasar ba su da wata rawa da za su taka a zaben shugaban kasar da na 'yan majalisu da ke tafi. Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne a jiya Talata kwana guda bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya ba dakarun kasar umarnin da kada su ragawa duk wanda ya kawo cikas ga zaben wanda za a yi ranar Asabar mai zuwa, kalaman da suka janyo cece kuce. To sai dai a wata hira da yi da muryar Amurka a baya mai baiwa shugaban Muhammadu Buhari shawara a fannin yada labarai, Malam Garba Shehu ya ce an yi wa kalaman na Buhari mummunar fahimta. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara jaddada matsayinsa ta cewa yana da cikakken ikon da zai ayyana dokar taɓaci domin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ba tare da amincewa majalisar dokokin ƙasar ba. Ya zuwa daren Litinin akalla jihohi 16 suka shigar da Trump ƙara a kotun tarayya da ke California, inda nan ne wasu alƙalai suka yi ta watsi da duk irin matakan da shugaban Trump ke ɗauka a cikin watanni 25 da ya kwashe yana mulki. To amma shugaban na Amurka ya faɗa a fadar gwamnati ta White House cewa yana da yakinin zai yi nasara a ƙarar da aka shigar da shi a lokacin da ya ayyana dokar taɓacin a ranar Juma'a da ta gabata. Trump ya ce yana sa ran ba zai yi nasara a shari'a farko ba, amma ya ce yana da yakinin idan batun ya je gaban kotun kolin ƙasar, kotun za ta yi watsi da duk wani hukunci da wata ƙaramar kotu ta yanke. Ministan tsaron ƙasar Venezuela ya ce dakarun ƙasar za su ci gaba da zama akan iyakokin ƙasar kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce za su yi amfani da kowane irin zaɓi domin ganin an samar da gwamnatin wucin gadi a ƙasar ta Venezuela. A jiya Talata, ministan tsaron ƙasar Vladimir Pradrino ya yi watsi da kalaman Trump a wani jawabi da ya yi ta talabijin, yana mai cewa furucin shugaban babu dattako a cikinsa, sannan ba a taɓa yin irinsa ba. India ta yi kira ga Pakistan da ta daina yaudarar kasashen duniya ta kuma ɗauki mataki a kan waɗanda suka kai mummunan hari a yankin Kashmir. Kiran na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Islamabad suke gargaɗin cewa ba za su ɓata lokaci ba wajen mayar da martani muddin ƙasar ta India ta kai wani harin soji.
takaddama da ke tsakanin kasashen biyu waɗanda duk suna da wato suka mallaki makaman nukiliya ta kazanta tun bayan wani harin bom da aka kai a makon da ya gabata akan sojojin India a yankin Kashmir da suke takaddama akai wanda ya halaka jami'an tsaron ƙasar ta India su 40.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, amma kafin in sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalai da kuma ƴan uwan kawunmu Bala Yashi wanda ya rasu shekaran jiya a Bauchi. Allah ya rahmshe shi ya kuma baiwa iyalan nasa da ƴan uwa ikon dangana. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD da ya hada mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai kuma da hanzo.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.